Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da kuma dalol dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da yaurana Asabar 19 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Gras Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke bancin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfilu, jami'a jihar Texas sun tuhumi wani dan shekaru 17 da kisan kai a harin kan mai uwa da wabi da ya kai a da ya sanadin kashe mutane 10 a makarantar sakandare ta San Fe. Hukumar zaben kasar Iraki ta tabbatar da cewa kungiyar hadaka da dan shugaban dan Shia ke jagoranta ita ta sami galaba ko kuma ta lashe mafiya kuri'un a zaben da aka gudanar a kasar Iraki. Kana yau aka daurawa yariman Burtaniya Harry da Meghan Markle aure a birnin London.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku cewa an daura auren yariman Harry da Meghan a masarautar Burtaniya.
Duk auren da ake yi na gidan sarauta na London. Ba a yi taro kamar wanda ake a wannan na auren Prince Harry ba.
A jihar Nasarawa kuma hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta samu nasarar kama wasu masu manyan laifuka a jihar.
To gani abin da ya faru a Toto shi yasa ba mu barin donna mu gani shi da makami mu kyale shi. Akwai yan fashi da makami guda biyu da muka kama su, sannan akwai wanda muka kama akan lalata dukiyar gwamnati.
Ibrahim Kalma Sigarba zai kawo mana ashirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta email. Amma duk waɗannan fa sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Jami'ai a jihar Texas sun tuhumi wani dan shekaru 17 da kisan kai a harin kan mai uwa da wabi da ya kashe mutane 10 a makarantar sakandare ta San Fe da ke jihar Texas. Ɗaliban makarantar sun ce dan bindigan da jami'an tsaro suka bayyana da suna Demetrius Pagotzis, ɗaliban makaranta da yake ajin kusa da ƙarshe na gama makaranta, ya buɗe wuta da misalin ƙarfe 8 da safe jiya Juma'a a makarantar sakandaren. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce 'yan sanda sun gano ababen fashewa da irin kwalbar da ake amfani da ita wajen tarwatsa wuta a gidan maharin da kuma cikin wata mota da aka ajiye kusa da makarantar sakandaren da aka kai harin. An kuma tsinci waɗansu ababen fashe-fashe a harabar makarantar. Abbott ya ce mutumin wanda ake tuhuma da aikata kisan kai da yanzu haka yake hannun hukuma, da farko ya yi niyyar kashe kansa bayan da ya kai harin, sai dai da aka kama shi ya shaida hukumomi cewa ba shi da ƙarfin halin kashe kansa. Gwamnan ya ce an yi amfani da bindigogi biyu wajen kai harin da suka hada da bindiga irin ta mafarauta da kuma wata ƙaramar bindiga mallaka mahaifinsa, sai dai babu tabbacin ko mahaifin nasa yana sane da ya ɗauki bindigogin. Ya bayyana harin a matsayin mafi muni a tarihin harbe-harbe a makarantun jihar Texas. Hukumar zaben ƙasar Iraki ta bayyana yau Asabar cewa ƙungiyar da fitaccen malamin nan ɗan Shia Muqtada al-Sadr ke jagoranta, wanda ya ja daga da dakarun Amurka lokacin yaƙin Iraki, ya lashe galibin kujerun majalisar dokokin ƙasar. Haɗakar ƙungiyar al-Sadr da ke hanƙoren garan Bawul da tsohuwar jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar Iraki da ake kira Surani Kurdish ta lashe kujeru 54. Haɗakar ƙungiyar da ke iƙirarin nasara da ake kira Conquest Alliance ta zo ta biyu da kujeru 47, sai kuma ƙungiyar da Prime Minister Hadi Al-Abadi ke jagoranta ta zo ta uku da kujeru 42. Al-Sadr bai tsaya takarar majalisa ba, kuma ba zai iya zama Prime Minister ba, sai dai a matsayinsa na shugaban haɗakar ƙungiyar siyasar zai taka rawar gani a shawarwarin siyasa da za a tsayar da suka haɗa da kafa gwamnati a Iraki. An jirkita fitar da sakamakon zaben ne da aka gudanar ranar 12 ga watan Mayu domin tantance ko na'urar da aka yi amfani da ita wajen gudanar da zaben tana da matsala. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa farkon makon nan cewa Amurka tana goyon bayan wanda al'umma Iraki ta zaba, duk da cewa an yi mamakin lashe zaben da kungiyar da Sadaki jagoranta ta yi. An daura wa yariman Burtaniya Harry da Meghan Markle aure yau a garin Windsor dake bayan garin birnin London. Yarima Charles mahaifin Harry ya kama hannun amaryar ya raka ta zuwa inda za a daura masa auren. Tsohuwar yar wasan fina-finan ba Amurkan tun farko ta ba da tabbacin cewa mahaifinta ba zai halarci bikin ba sabili da rashin lafiya da yake fama da shi. Yan kwanaki bayan da aka rika bayanan kila wakala akan ko zai je halarci auren ko kuma babu, mutane sun yi dafifi zuwa garin mai dimbin tarihi yayin da masu fata alheri suka yi ta kokarin yin ido hudu da amarya da angon. Dubban jami'an 'yan sanda sun gudanar da ayyukan tsaro mafi girma a cikin shekarun nan da aka biya da kudin gwamnati, abinda waɗanda suke adawa da masarautar suka yi ta kushewa. Masu goyon baya kuma sun ba da hujjar cewa yana yiwuwa baki da waɗanda za su kalli bikin a manyan akwatunan talabijin da za a kakkafa a duk faɗin ƙasar za su kashe kuɗi a wannan ranar. Mutane 600 ne aka gayyata su halarci bikin, galibi waɗanda suke da alaka da ma'auratan. An kuma gayyaci waɗansu mutane 2,500 su shiga harabar wato majami'ar da aka ɗaura auren domin ganin shiga da kuma fitar ango da amarya. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tabbatar da samun waɗansu ƙarin mutane uku ɗauke da ƙwayar cutar Ebola a Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo bisa ga cewar ministan lafiya na ƙasar. Ministan lafiya Ole Olunga ya faɗa jiya Juma'a da yamma cewa an samu waɗansu sababbin kamuwa da cutar mai kisa a birnin Bandaka mai yawan mutane miliyan 1,200,000, inda aka sami wani ɗauke da cutar kwanaki. Mutane 43 sun kamu da zazzabin mai zafi da ke haifar da zubar jini a yankin, inda aka tabbatar 17 daga cikinsu suna ɗauke da cutar ta Ebola. Ana kuma tsammani 21 daga cikinsu sun kamu da cutar ne, yayin da ake kyautar zaton mutane 5 sun kamu da cutar, inji Elungu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ki ayyana ɓarkewar cuta a matsayin wani lamarin da ke buƙatar agajin ƙasa da ƙasa na gaggawa. Sai dai ta ce haɗarin ya wato akwai haɗarin yiwuwar bazuwar cutar a ƙasar. Kana kuma hukumar ta bayyana cewa mai yiwuwa ne cutar ta bazu zuwa ƙasashe 9 da ke makwabta. Sai dai ta ce babu buƙatar kafa dokar ƙayyade zirga-zirga a yankin.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, a yau ne aka ɗaura auren Yarima Harry da Meghan a masarautar Burtaniya, wanda hakan ya sa nazanta da malama Lydia Ango, wata mazauniyar birnin London, inda na fara tambayar ta yadda ta ga bikin, wato yadda bikin wakana.
Duk auren da ake yi na gidan sarauta na nan garin ba a yi taro kamar wanda aka yi a wannan na auren Prince Harry ba. Prince Harry mutane na san shi kwarai da gaske kamar yadda suka so mahaifinsa. Mutane sun taru da yawa ma wannan aure. Wasu sun zo tun satin da ya wuce suna kwance a waje. Kuma mun gode Allah dai, Allah ya ba mu weather mai kyau. A ruwan sama, so mutane sun zazzauna a kan titi don su ga aure.
To, kamar yadda yake, akwai wani abu da ba a saba gani ba cewar tana da launin baƙar fata ita amaryar, kuma ga shi gidan sarauta. To, ya mutane suka karɓe ta, kuma da shi ya tura London suka karɓe ta a wannan biki da aka yi?
To, dan mutane suna son shi Harry din. Kuma da yake shi mai son mutane ne, mutane sun karɓi wannan auren sosai. Ba wani ban ga wani da ya magana wanda bai da kyau kan zancen auren ba. Ko yanzu haka ma ina wurin aiki ne. Inda nake aiki, muna aiki da tsofaffi, muna kan taimake su da kaman aikin benefit da saura. To, mun buɗe yau wurin aiki mun kira mutane sun zo mu ma mun yi namu bikin aure din yanzu haka ma ina wurin ba mu kare ba.
Wato kukan kuna gudanar da naku dan kware-kware biki kenan dan mutane su murna.
Kware da gaske kuma turawa ne yawancin mutanen. Yanzu haka ma kila ba za ka ji bane suna nan suna rawa ma wannan bikin.
To ya lamarin tsaro yake da aka saka a London baki daya? Akwai wani matakai da aka dauka don kare lafiyar kowa da kowa da ke gurin?
To lalle kan sun yi kokari don an ce sun kashe wajen miliyan 30,000 don security ma garin.
Wato saboda tsaro.
Don tsaro in ka dubi television ma a garin Windsor din da inda aka yi aure za ka ga duk mutane suna nan suna duba don tsaro mutane don ka samu wani abu. Bai tsammani za a samu wani damuwa ba.
To malama Lydia Ango kenan wata mazauniyar birnin London. To daga London sai mun tafi Najeriya inda a jihar Nasara hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta samu nasarar kama wasu masu manyan laifuka a jihar. Ga rahoton Zainab Babaji.
Hukumar tsaron farin kaya wato Civil Defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wasu mutane da ke tafka manyan laifuka a jihar ciki har da wasu da bindigogi a yankin karamar hukumar Toto da ake rikici. Shugaban hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ya ce sun samu nasarar ne biyo bayan bayanan sirri da suka samu daga jami'ansu.
Akwai mutum biyu da muka kama su da bindigogi guda biyu. Daya bindiga ce wadda ake yin ta gida amma tana amfani da alburasai na gwamnati. Daya kuma irin bindiga nan ta toka. To ganin abin da ya faru a Toto shi yasa bamu barin donna mun gani shi da makami mu kyale shi. Akwai yan fashi da makami guda biyu da muka kama su. Sannan akwai wanda muka kama akan lalata dukiyar gwamnati. Muna da wani tsohon dan iska wanda ya ta dukan wata mace ba mu san dalili ba ai zubda ta kasa. Muna gama binciken nan a yau dinan duk gaba ɗaya zamu kai su gaban kuliyar ta samu.
Wasu daga cikin waɗanda aka kama da bindigogin sun yi bayanin irin laifin da aka kama su da shi.
Sun kama ni da local pistol.
An kama da doka ne, dokan bindiga. Na fito kiwo ne ina same shi kusa da hanya. An yarda shi ne a sai mai bashi da kyau ba sai na dauka ina duba sai ka police ya iso. Shi ne sun kira ni in siya. Na gani ban iya nasiha ba sai na gudu sun bi ni sun kama ni.
Daga can yankin da ake rikici tsakanin kabilar Basa da Ibira karamar hukumar Toto kuwa. Mai magana da yawun yan kabilar ta Basa Usman Gimba yace babban bukatar su ita ce su samu masarauta da za ta dakile duk wani rikici tun kafin ya kai ga rasa rayuka da dukiyoyi.
Su suna da sarauta guda biyu. Mu ko daya wanda yana kasa ba a cewa lazim wannan sarauta ba. Wannan abu yana damu al'umman basa sosai. Ba sa a duk lokacin da suna da matsala za su je gurin sarkin su. A duk lokacin da aka samu matsala a kasan nan, sarakuna guda uku nan za su zauna a round table ba za su yadda maganar ta kai sama ba har ta resort to the crisis ba. To abin yana damu al'umman basa. Al'umman basa kuma suna biyayya ga gwamnati suna biyayya ga kowa. To shi ne muna kira almakura ba tare da bata lokaci ba ya bada wannan sarauta. Idan ana so zaman lafiya a gurin a yi kokari a bada wannan sarauta na tukucin da.
Shi ko Alhaji Ilyasu Awodi mai magana da yawun kabilar Ibira ya ce.
Haka da ake yi din abun ba matsayin ba a wajen Ibira yake ba wani kuma su shi ne. Su suke ganin kamar gwamnati ba ta ba su dan gudunmawa wanda za a ba su masarauta. To masarautar nan kuma inda suke so a ba su ba kasan su gani wannan wurin ma ba gare su bane ba. Wanda ake kira nan ne an ji ma tun lokacin gwamnan Allah da ne kake cece shakan sura tana da cikakken nufi a zauna a tabbata an zama lafiya amma ba su zo a ta fashi a sake garin jira ba su da yake jima kada ba mu ma wani shi a zai.
Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya yi alkawarin ziyartar yankin don samun waraka kan rikicin. Abin jira a gani dai shine matakin da gwamnatin jihar Nasarawa za ta dauka wajen daidaita wannan takaddama. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san karshe ba.
Kuma da lagaida Zainab Babaji. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka kuma yanzu agun muna cewa karfe 11 da minti kusan 15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Aishiru Lawal na goma da Garba Sabiola da Sile Sile kan maita, da kuma ansar tambayar Idi Kallamu Bauchi kan rubutun ajami. To bari mu fara da tambayar su Aishiru kan maita. Idan masu tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da amsar da ya bayar ga irin wannan tambaya da aka taba yi wani lokaci can baya.
To alhamdulillah, to maita dai kamar yadda Bahaushe ya dauka, wani abu ne wanda yake kamar na sirri ko kuma na wani abu wanda yake boyayye, wanda wasu mutane suka keɓu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani, to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi. To amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi. Akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya, kamar yadda kowa ya ɗauka idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita, za ka gansu da wuta, wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu. Kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin kwari kamar su zanzaro da makamantansu, wanda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi, har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mai wane ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi, ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana yayi ta rashin lafiya a rasa gano me ke damunsa, sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi. Kuma yawancin maitan akan zargi wasu ne, yawanci zaka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa, sai a ce waɗannan su mayu ne. Wannan wani abu ne wanda yake a bangaren gargajiya kenan. Sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani, wato abin da ya shafi kungiyoyi na asirrai, ta yadda ake amfani da ƙananan yara ko ayi amfani da mata ko ayi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashi daga cikin rayuwarsa, ta hanyar bashi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar bada minti ko chocolate da dai makamantansu. To duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai, waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane, wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da a musulunci ne.
Yau wato shi mai tambayar yana kuma sanya san yadda al'amarin yake a addinin musulunci.
To addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su, waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba. Abinda musulunci ya bayani shine ainu, wato kambun baka. Shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka. Wasu mutane ne a cikin al'umma Allah yake yi su da wata irin baiwa ko wata irin halitta, waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun ta dabba ko garken shanu ko tumaki, in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa, to in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu. Ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau, abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana a kai, in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace. Ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar, sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi a kai ba, to yawanci za ka ga abin bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu, wato abin zai iya cutuwa. Sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka keɓewa cewa su ne mayun ba, a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abin yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba. Don haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba ɗaya, cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi, mutum ne ɗan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji, yaro ne ko babba, dabbobi ne, amfanin gona ne, wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne, to duk wanda ya gani yayi addu'an alkhairi tana yiwa, wata kila bai san ko shi yana da irin wannan abun ba, wanda in ya gani bai addu'an kware ba abun zai iya cutuwa. Da haka shi mai tambaya abinda musulunci yake magana akai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa, wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne, sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka mai da abun tsafi ko kuma shiga wasu kungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu. To duk irin waɗannan suna nan, amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a kebe wata tsohuwa don ba ta da gata, ko wani tsoho don bai da gata, ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba, amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce, ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne. A'a, kamar yadda na faɗa, akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma ko don samun wata ɗaukaka, kuma ba sa iya samun ɗaukakar sai sun shiga wasu kungiyoyi ko kuma sun haɗa kai da wasu waɗanda suke masu cutar da bayin Allah ne ko da ba mutane ba ne. To idan aka yi wannan su ne Bahaushe ke kiransu maye ko kuma mayu, to su irin waɗannan matsayinsu daban. Shi kuma musulunci ga abin da ya bayani a kai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainihin su kuma suna nan daban. Saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban, waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban. Amma dukkan su gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so. Ko da mutum ya kamu da wata cuta aka ce maye ne, to ya ɗauka cewa mayen bai sai kashe shi ba, Allah bane ya kashe shi, da wannan sai kaga Allah ya kawo mishi sauki, kuma mayun wato za su yi wani tasiri ba. Duk da dai filin namu takaitacce ne na tambayoyi, amma akwai abubuwa da suka faru wanda wasu bayin Allah sun tafi wani ƙauye, to suna dawowa cikin dare kamar karfe 1 na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu, sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi. To yara ne matasa suna hangen wannan wutar da suka yi, to shi wannan mai wutar sai yana bin su tarbakin yana watsewa yana bin wannan yaran. To Allah ya sa yaran ba su karaya ba su tsorata ba, sai su ma suka yi wa kansu suna Allahu Akbar suna gudu suna bin shi. Karshe dai abun yana gudu kamar yadda da zaka ji mutum yana gudun tsira, to shi ma haka yi. To kaga abun da nake nufin kawo a nan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya yarda da shi. Don haka ko da akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba, Allah shike kashe shike rayawa, kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen Ubangiji ba. In ko ka tsare dokokin Allah, Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne ko wani iri ne shi. Tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya, kuma ya ganar da wanda ba su gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayin Allah har ma su salantar da rayuwarsu.
Yanzu sai kuma ansar tambayar Idi Kallamu kan Ajami. Ita ma wannan tambayar mun ansa ta kwanan baya kamar haka. Ajami ko ajamiya kalma ce ta Larabci wadda ke nufin bako ko bare ko kuma abinda ko wanda ba Balarabe ba. Sannu a hankali ta samu faɗaɗɗiyar ma'ana ta abinda ba cikakken Larabci ko Balarabe ba. Don haka da aka bullo da dabarar amfani da haruffan Larabci wajen rubutu a wasu harsunan Afirka, musamman ma Hausa da Swahili, sai aka sa ma irin wannan tsarin rubutu suna ajami, wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun Larabci ba. Shi dai tsarin rubutun ajami ya samo asali ne bayan isowar addinin Islam a ƙasashen Afirka. Hasali ma tun a farkon ƙarni na 15 aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin Hausa. To sai dai matsalar ajami ita ce rashin cikakken tsari na bai ɗaya. Wannan matsala ta rashin ka'idar bai ɗaya ta rubutun ajami ta sa Sannu a hankali ana rage amfani da ajamin, musamman ma bayan isowar Turawan mulkin mallaka. Lokacin da su Turawan da cibiyoyin mulki suka shiga amfani da haruffan Nasara, wanda kuma ake kira haruffan Latin. Sai dai duk da haka har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
fata wa gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kadan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. To sakonmu na farko a yau cewa muryar Amurka ku bana dama na tayari Maheri da amaryar sa murna daurin auren su da ake gudanarwa yau Asabar a birnin London. Muna fatan za a yi biki lafiya, Allah ya ba da zaman lafiya. Sako daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben, Najeriya. Sai kuma sakon da ya fito daga Shehu Adamu da Jau dake cewa ƴan kasuwa ku yi wa Allah kar ku ƙara farashin kayayyakin ku, ku bar su yadda suke idan har ba za ku iya ragewa ba, domin masu ƙaramin ƙarfi su ma su samu zarafin sayi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Duk wanda ya ji kan wani shi ma dai Allah zai ji kansa. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama ke cewa muna fatan Allah ya sa rundunar sojojin Najeriya ta samu nasarar shawo kan matsalar zubda jini jama'a da 'yan bindiga ke yi a wasu jihohin Najeriya a matakin da take ɗauka na kawo ƙarshen kisan jama'a ba wanda waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙasar. Sako daga Mansur Babauro na faɗa. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa nasarar da rundunar sojojin Najeriya suka ce sun yi na kawar da wasu 'yan ina da kisan kai al'umma a jihohin Zamfara da Kaduna abin farin ciki ne matuƙa. Muna ƙara yi muku addu'ar Allah ya ba ku nasarar kawar da sauran 'yan ta'addar da suka addabi sauran jihohin Najeriya musamman ma Barna da Yobe. Amin. Sako daga Isuhundi Lafaki. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna jinjina gwamnatin tarayya bisa ƙaddamar da shirin fara aikin kwanta gora zuwa Yawuri. Muna fatan Allah ya sa a kammala cikin nasarori. Sako daga Babba Haruna Bajoga garkuwar kungiyar Muryar Talaka. Sai kuma sakonmu shi ma sakonmu na gaba cewa Allah ya sa kada ƙuri'ar aikawa da jami'ai na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi don bincike kan laifukan yaƙi zuwa Gaza don tabbatar da zargin da ake wa Isra'ila kan cin zarafin Falastinawa wato a yayin lokacin da suke zanga-zanga ya yi tasiri. Muna fatan jami'ai na musamman za su yi aiki tsakaninsu da Allah. Sako daga Usaina Alhaji Umar Fu'eba Gashuwa. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa ina yi wa al'ummar musulmin duniya barka da shigar wata mai albarka na azumi da fatan malamai masu wa'azi za su yi kira ga masu hannu da shuni a kan su taimaka wa masu ƙaramin ƙarfi. Sako daga Salisu Ida Daura. To mun gode da waɗanda suka samu damar aiko mana da sakonnin, sai a ci gaba da aikowa. Mu kuma za mu ci gaba da karantowa. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Waɗansu jerin fashe-fashe sun kashe aƙalla farin kaya 8 suka kuma raunata sama da 40 a gabashin Afghanistan, kamar yadda hukumomin lardin suka shaida wa muryar Amurka. Kakakin lardin Nangarhar da ke gabashi ya shaida wa muryar Amurka cewa fashe-fashen sun auku ne a Jalalabad da dare a filin wasan cricket lokacin ana cikin wasa. Ya ce dukkan fashe-fashen uku sun auku ne a cikin filin wasan da misalin karfe 11:30 na dare agogon kasar. Daga cikin waɗanda suka mutu akwai Hayatullah Zahir Kamawal, babban jami'in shirya gasar cin kofin na Ramadan, wani sabon rukunin gasa da aka shirya gudanarwa a lokacin watan azumin Ramadan. Kawo yanzu dai hukumomi ba su tabbatar da irin fashe-fashen ba, sai dai sun ce 'yan sanda suna can suna gudanar da bincike. Babu kuma kungiyar da ta ɗauki alhakin har-haren bom ɗin, sai dai hukumomi suna zaton kungiyar IS ke da alhakin kai harin. An tabbatar da samun waɗansu mutane uku ɗauke da ƙwayar cutar Ebola a Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo bisa ga cewar ministan lafiya na ƙasar.
To madalla. Masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta yi gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Voitek da aka fi sani da zanga-zanga. Ni Sarfil Hashim kuma nake cewa sai mun sake dawo da ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 8:30 agogon Ghana. Salamu alaikum.